بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام
ورحمة الله وبركاته. إنزو درين الجمعة شاءكو غوت الرجا جرم زن الله صلى الله عليه وآله وسلم تنال ربو لايا دريهوتو دتلاتين دترا دريدا إشرين دترا غوت ماج shekara ta 2018. Wannan shine kasan na 12 daga cikin jerengiyan kasusuwan bayanan da muke gabatar ma al'ummar musulmi dangane da tarikhul muluk wal umam. Inda idan yan uwa ba su manta ba, a karatun mu da ya gabata mun dauko bayanin asalin yanda aka kirkiri addini ko tafiya ko gwagwarmayan shi'anci. A yau akwai maganan da za a haskaka ma al'umma su gane cewa asalin rashin gaskiyan kafa wannan tafiya an kafa ta ne domin a kifa ko a rufe kura da gwado. Ina fatan mun gane wannan da kyau, domin idan waɗanda suka aikata wancan mugun aikin na kashe Sayyidina Husaini suka bar wasu ne suka shirya wannan gwagwarmaya na ƙoƙarin bin kadin jinin Husaini, to da wuri asirinsu zai tono. Kun gane wannan da kyau ko? To sai suka yi maza domin tafiyan ta zama a hannunsu, kenan za su bi wanda suke son su kashe cikin makasan na gaskiya waɗanda ba su da gata, a je a kashe su a kala musu cewa su suke kisan, a bayyana ɓatanci da tozarci da cin mutunci iri-iri a kansu. Da fata mun gane wannan da kyau. Su kuma sun ci bulus iri biyu. Bulus na farko shine yaudara da kuma kisan kai da suka yi. Bulus na biyu shine sun kubuta daga zagi da zargi wanda za a iya masu a nan gidan duniya. Ina fatan mun gane wannan da kyau. Allah madaukakin sarki ya tsare mana imanin mu. Malai ce fa kana awwalu man iftada'u bihi amrahum. Kun ga su waɗannan makasa Husaini da kuma da'awan bin kadin jinin Husaini, abinda suka fara al'amarinsu da shi, ha, malai ce ba'da qatlil Husaini, bayan da kashe Husaini shekara ta 61, malai ce fama zalu bi jam'i alatul harbi wa du'a'in nasi isirri ila talabi bi damil Husaini. Abinda suka fara tun daga wannan shekaran da kashe Husaini, ba abinda suka fara sai kokarin tattara makamai. Shi yasa duk inda shi'a suke, idan ka ga ɗan shi a ƙwaya ɗaya a lungunku, to ka bi diddiki yana nan yana aikin tara makami. Mun gane wannan da kyau ko? Wannan yanda ka san ba musulunci in babu la ilaha illallah ko? To babu shi'a in babu tara makami. Ka san wannan ko baka san wannan ba? Ka gani ko baka gani ba? An gane wannan da kyau ko? Kuma duk abin da za su yi suna yi ne a sirrance. Kun gane wannan da kyau ko? To shine sai malai yake cewa wa du'a'in nas, kuma sai su koma suna kiran mutane zuwa ga wannan abin da suke son su cimma manufa a kan shi sirri, suna aikin a sirrance. Ila talabi bi damil Husain, za a zo a zaunar da kai a ce maka to kaga, ai kaga a ce yanzu kana raye a duniya, waɗanda suka kashe jikan manzon Allah su kuma suna nan suna raye, kuma ba kai komi a kan wannan abu ba, yanzu idan ka je lahira yaya za ka yi da wannan laifi? kaga yanzu wanda yazo yana maka wannan kaje-kajen murya yana kokarin ya dora ka akan fitina, kun gane? Zai ka dauka mutumin kirki ne wanda ya kubuta daga wancan laifin, kuma za ga a ce a'a kaman dan yar manzon Allah a ce a kashe shi, ko maka san suna nan raye suna kai da komowa, ka ya kamata a daren musu. Kuma a lokaci ɗaya hankalinka ba zai baka a to ai ga maka san kusa da ni bari in fara da su ba, madadin haka sai ka kai da miri daji. Kun gano wannan da kyau ko? Shine abinda na sha faɗi, shine barawon zamani. Kana shi barawon zamani katotin hikima yake da shi, shine zaka bi shi kana ihu barawo gai can a gaba da kayan mutane, shi kuma yana nuna hannu yana barawo barawo, kaga na gaba ba za su tare shi ba. Kun gano wannan da kyau ko? Na gaba ina za su riga kallo, shi kuma yana ƙara me zai kaɗa su gaba. Kun gano waɗannan na koro shi, shi kuma yana kora jama'a gaba, kaga bai da waigi, yana samun wata kwana sai me kafin waɗancan su zagayo su dawo yayi nisa, tunda dama ya yi ma waɗancan na bayan nisa. Kuna fahimtar wannan da kyau ku? To wawai tun da kan mutane da suka yi kenan sai suka yi masa ɓarawon zamani, su ne suka kitsa kisan, kuma su suka yi kisan. To amma kuma sai suka ce ma jama'a ko zo ga waɗanda suka yi kisan can. Kila kun gane makircin ko? To shine malam ya ce sai suka koma suna ta ƙoƙarin tattaro mutane a kan cewa su zo a haɗa ƙarfi da ƙarfi wajen a ga an kashe maka sa Husaini. Fakana yujibuhum nafar ba'adan nafar, haka suka riƙa samun jama'a daga waɗannan su waɗancan suna ansa musu. Walam yazalu ala zalika ila an halaka Yazid ibn Muawiya, basu gushi ba suna ta tattaro mutane suna ta tattaro mutane har zuwa lokacin da Yazid dan Muawiya ya rasu sanata 64 hijrana da shekara 44 ai 64. Haka kenan akalla idan ka fahimci wannan bayanin shekara nawa suke suna tara jama'a, shekara 3 suka yi suna bi a hankali a hankali a hankali a hankali. Falamma mata Yazidu ja'a ila Sulaiman, yayin da Husaini yara Yazid ya rasu sai dan shelan mutuwa ya zo wajen Sulaiman wa ashabuhu da shi da jama'an shi. Faƙalu suka ce kad halaka hadha taghiya, wannan mugun mai mulkin ya rasu. Kaga tun daga can suka ɗauko mai zagin shugabanni. Mun gano wannan da kyau ku? Shi yasa dan yanzu sun kalli sarakunan ku suna ce masu kaga mai ƙahon tsumman nan karka damu, tintini addinin Shi'a ya gina akan mai akan zagin shugabanni. Kun gane? Tintini maka sa Husaini su ne suke ce ma sarakunan musulunci ɗagutu, tintini wannan addinin su ne. Yanda ka san kai musulmi za ka yi getsa ka yi hamdala, to haka a wurinsu zagin waɗannan bayan Allah na kwarai yake. Shi yasa karka ji komi a ranka, mutane ne waɗanda suke lalatattu masu zagin shugabanni. Malam sai yake cewa wal amru da'if, sai suka tara mutanen suka ce kun ga yanzu al'amarin nan yayi rauni, saboda ku zo yanzu ne za mu ci karanmu ba babbaka. Yanzu kun ga a ƙarƙashin nan ko akwai sakacin da gwamnatoci da yawa suke yi, su dama Shi'a suna igtinamul fursa na ƙoƙarin ƙarfi da yaɗuwa ne a lokacin da gwamnati ta yi rauni, a lokacin da jagoranci ya zama na jikanayika, a lokacin da ya zama shugabanni ba su da ta cewa. An gane wannan da kyau ko? To sai su yi amfani da wannan dama wajen su ƙara buɗe da ƙafansu, suna ƙoƙarin yaɗa da'awansu da miyagun manufofinsu. Kun ga wannan shi ne asalin manufansu, kuma shi ne asalin addininsu. Shi yasa duk wanda yake ganin wai waɗannan yaran ai a rabu da su, ai za a kai ran da za su bari, a lokacin suna ganin kai shashasha ne kuma ba ka da wata shauka. Shi yasa ba a saurara musu ko mizƙalin zarrati. dan kaga lokacin Yazid yana raye ai wannan shigantakan a me yake yi a boye amma yana kwantawa ya rasu me suka ce ai a fito kawai a cikare ba babbaka saboda me suka ce al'amarin yayi rauni kisa daga lokacin da shuwagabanni suka bar su to daga lokacin matsala ya same ku Allah madaukakin sarki ya kiyaye fa in shi'ita suka ce in kun so wasabna ala amr bun hurais ma kun ga dama wallahi sai mu afka ma amr dan hurais wa kana khalifatu bun ziyad ala kufa domin shi wannan amr dan hurais shine wakilin ibn ziyad a kufa summa azharna at-talab bi dam al-husayn daga nan kun ga ma sai mu fito kararar mu bayyana gagwarmayan mu na bin kadin jinin husaini madadin muna tafiya boya boya a sace a sace malam yace ha fatattabi ana qatalatahu fanattabi malam yake cewa sai mu bi qatalatahu wa da aunan nasa ila ahli hazal bait sai mu ta kokarin kiran mutane muna gaggayyato su akan wannan al'amari na bin mutanen wannan gida to kun ji asali fa su sun kafa wannan tafiyan ba maganan wai a shigo da ahlul bait a ciki ba kun gano wannan ne ke ku sai bayan shekara uku da wancan meeting din bayan mutuwan Yazidu sai suka ce to abinda za a yi mu shiga duniya yanda za mu yaudaro al'umma da cewa su zo su mara ma iyalan gidan annabi baya mun gano wannan da kyau ko al-mutaassir alaihim sai mu kokarin wannan kiran yi tasiri a kansu a matsayin shi ne abinda za mu yi kuwa a ƙarƙashin shi kuma sai mu cimma manufarmu kun gano wannan da kyau ko malai yace al-madfu'ina an haqqihim kuma mu zamanto kaman muna kare haƙin ahlul bait ne kun gane ku so mu kira mutane ko mu tabbatar da kiran yi masa tasiri cewa ana gwagwarmayan kare iyalan gidan manzon Allah ne wannan shine asalin gwagwarmayan an gane sannan na gaba shine mu tabbatar da cewa mutane sun yarda da wannan kuma sun aminta da abin da muke kiran su zuwa gare shi fa qala Sulaiman ibn Surat to sai Sulaiman dan Surat sai ya wobe yace la tu'ajjalu kauki gaugawa inni kad nazartu fima zakartum yace gaskiya na tsaya na yi nazari kyakkyawan nazari na duk abin da ku dinnan kuke fada fara'aitu anna qatalatal husaini sai daga a ai asalin makasa husaini hum ashraful kufa sune manyan jagororin kufan nan fa wa fursalul arab kuma sune manyan jaruman larabawa wa humul matlubuna bidamihi kuma sune suka kafa kungiyen bin kadin jinin husaini jama'a kun ji wannan ɗaya daga cikin ɗan kwamitin shi ya fito ƙarara dan da shi aka haɗa mitin ɗin ai kice kai jama'a ka ku yi gaugawa ku ba al'amarin nan sannu kun ga jagororin da suka kafa tafiyan ƙwato jinin husaini to ka ku wuce makaɗi da rawacin al'amarin su ne manyan garin nan kuma sannan ba wanda yake su jarinta a garin nan in yaki za ku yi da su ba ku iyawa sannan kuma su fa su suka kashe Husaini ba wani ba mun sani tun mun yi bincike mun tabbatar su ne wa mata alimu ma turidun kanu ashaddu an-nas alaykum yace a'a duk sanda suka gano ku me asalin abin da ma kuke nufin ayi to wallahi sai sun fi kowa da rarmikiya a kanku. Wa nazartu fi man tabi'ani minkum, sannan shi kan Suleiman ɗan Surat ya ce bacin a ɗaya hannun kuma na gano waɗanda ke bina a cikinku. Fa'alimtu annahum law kharaju lam yadriku sa'arahum, ya ce inda za a fita fagen gwabzawa to ko kansu ba sa iya karewa. Walam yashiffu nufusahum, ba sa iya kwaranye ma kansu damuwa ballanta za su kwaranye ma wani. Wa kanu jazaran li aduwihim, za su zama kwantacciyar dabban da aka yanka ce a kwata ga maƙiyansu. Ana dabban da aka yi ta kwata tana da katabar a hannun mahauci, to haka za su zama a hannun maƙiya. Yanzu gaga ya yi nazari guda biyu, manyan garin nan da gwamnati ke hannunsu su suka yi ɓannan haka, ko kuma na yan ƙanana na ƙasa da kuke zullo kuke cewa aje a kara, shi kuma ya ce ga siffan yadda suke. To da wa za a je a faɗan kenan. Shi ya sa ce kai jama'a, maganan gaugawa cikin wannan al'amarin fa to ba namu ba ne, mu bi harkan nan sannu cikin hankali. Ta ce walakin, sai dai abin da nake ba da shawara a yi me, ba so du'atikum, ku yaɗa masu muku shela da ƙoƙarin campaign da kiran mutane fil misr, nausa fi misra wada'u ila amrakum hadha shi'atikum, kuma kun ga wani al'amarin naku, to ku je ku gayyato wanda kuka san suna goyon bayan ku duk su shige ciki. Ku gano wannan, wa ghayra shi'atikum, sannan waɗanda ma ba sa maura muku baya duk ku kokari shi ku odo su, to kun ji kiran farko da aka fara kirkiran makircin shi'a na usbu'ul wahada kenan, makon haɗin kai shi ne a kira na ciki da na waje, sai a gayyaci kowa, duk wani sakare wanda bai san aqidan shi ba da mutuncin abin da yake yi, ana gayyatan shi makon haɗin kai, sai ce haɗin kai alheri ne, sai kama sai tafi. Asali ko addinin shi'a dama tun lokacin da ake kokarin kirkiran shi an kirkiro wannan shine addinin lankwame, kai kokarin a lankwamoka sai a shigo da kai cikinsu. Kaji asalin usbu'ul wahada, makasa Husaini su suka fara tsara wannan abu, fa fa'alu, a aikace sai suka ɗauki wannan shawara sai suka saka ta cikin aiki. Wastajaba lahum nasun kathirun, aka samu mutane da yawa suka ansa wannan kiran nasu. Ba'ada halaki Yazid, duk wannan canji da wannan tsare-tsare sun faye shi ne bayan rasuwan sarki Yazid. Kun gano wannan da kyau, ya sa idan aka samu gwamnati ta zama laɓa-laɓa to shi'a ba ƙaramin cin karansu ba babbaka za su yi. Ina ƙara lalata muku wannan, shi ne karkashin da taruka na ƙoƙarin lankwame sufaye. Isa yanzu in ka lura duk wani sufi sun riga sun gama lankwame shi, don waɗanda suka rage ba su da yawa, wanda kuma sufaye sai sun yi da gaske, in ko ba haka ba san da za su farga za su hango su ga ba kowa a bayansu duk an watsi, domin sun ce a kira na gida a kira na waje, kuma a kokari a kafa tasiri a cikin zuciyar mutane, kuma a yaudaro su da cewa ana kiran su zuwa ga biyayyan ahlul baiti. Kaga shigo da ahlul baiti sai bayan shekara uku da kafa kungiyar, kun gane? Kuma sannan sai ga ɗaya daga cikin 'yan kwamitin ya ce kai jama'a mu babu a hankali, mutanen nan fa su ne suka kashe bawan Allah nan, kuma kun san sun bukarfin mu, kuma kuma biyan mu da ke cikin mu ba ku da wani abu. Ana fara diji diji za a yaya gudu za a yi ba wanda zai tsaya. Kun gano wannan da kyau ko? Tijakara ma za ta taso, aka kowanne kawai ya kama gidansa kawai ya haure. Malik ce summa ahlal kufa akhraju Amr ibn Khurayd. Ana nan shi gwamnan kufa, sai mutanen kufa suka yunkuri su kore shi. Wa bay'u ibn Zubayr, sai suka yi mubaya'a ga ibn Zubayr wa Sulaiman wa ashabahu, yad'una an-nasa, suna ta kiran mutane akan wannan manufan nasu. Shi sa kun ga shi'a duk inda suka samu dama target ɗinsa shine koron gwamnati, kuma in sun kori gwamnati kaga abin da Hitler yi na kisan Yahuda, to duk wani wanda ba ɗin shi'a ba karka ce wai ahlu sunna, inda ke ba ɗin shi'a ba ne, to ba ka ce masu wai ranar, to jama'a na gane na shigo da kiyan za ka yi masu shanka ka za su. Su ba ruwansu da Yahudu ko Nasara, su suwa ne ne matsalansu a duniya, ni da kai da ke, domin tun da kake a duniya ba ka da kalma kwaya ɗaya a cikin tarihin shi'a da suka taɓa faɗa da wani ba Yahudi ko wani ba Nasari. In kuma kana da inda suke wannan karawa, da Allah kakkai mana ruwa ka faɗa mana a daidai ina ne aka yi. Amma ni na san kai kana da shi yana nan a rubuce a kundin tarihinka, ko da ko a littafin ƙwaƙwalwa ƙila ka taɓa haddacewa ko ka ji a gidan rediyo an faɗa cewa akwai shekara da aka kwashe kusan 7-8 ana ta ɗauki ba da ɗin yayyafa bama bamai da wuta tsakanin Iraki da kuma Iran. Kuma ƙarƙashin jagorancin Ayatollah Khomeini, ba yanda ƙasashen musulmi na duniya ba su yi su sulhunta yakin nan ba, hiki ba yanda ƙasashen Larabawa ba su yi su sulhunta yakin nan ba, hiki aka yi. To cikin jawabin da ma Khomeini ya yi cewa yi, ai su sun shirya ne za su tafi su murƙushe Isra'ila, to shi ne Saddam ya kawo masa renin wayo suka tsaya bar su murƙushe shi, in sun gama sai su murƙushe Isra'ila. Kai kamar kai ne za ka gona sai ka taka ƙaya, kaga ya za ka ɗan tsaya ka cire ƙayan ko? To ni na san da ƙare yaƙin Saddam zuwa yau wanda suka kara da Iran, ina ganin shekara nawa? Kusan shekara 20 ne. Har yau ko da kuskure baka taba jin kasan Iraki kai kasan Iran ta harba makami mai linzami ya ji ya sauwa a kasan Bulgaria, ko ya sauka a Rasha, ko ya sauka a India, ko ya ji ya sauka uwa uba Isra'ila, ka taba ji? Fitinin ta kullum ta tada bala'i a kasan Afghanistan. Ka je ka bincika ka ga makircin 'yan shi'a ne, 'yan at-takhalufu shimali, 'yan northern alliance suka haɗa makirci da ƙasashen Yahudawan yamma a ƙarƙashin jagorancin America, aka karya gwamnatin 'yan Taliban, aka kori gwamnatin daga ƙasar Afghanistan, aka dinga zubar da jini ana fasikanci da matan musulmi, aka wawushe arzikin ƙasar, a yau kuma aka kunna masu fitinan Khawarijawa a kan iyakansa da ƙasar Pakistan. Ni idan ka kalli a wannan hannun Afghanistan ne musulmi ne zalla, a wannan hannun Pakistan ne musulmi ne zalla, a tsakiyar kan iyakansu sai aka tada wasu Khawarijawa a wurin wanda za su hana yankin zaman lafiya gaba ɗaya, sai ana amfani da ƴan shi an ta khalifu shimali an northern alliance suna safarar makami a tsakaninsu. A ɗaya hannu kuma ana ƙoƙarin jefa ƙasan Pakistan cikin bala'i ne domin a ƙarfafi ƙasan Indiya wanda mafi jagoranci ko mafi yawa na jama'an wajen maguzawa ne a kan rikicinsu na yankin Kashmir. Kake nan Pakistan tana fama da bala'i biyu, bala'i a kan iyakanta da Afghanistan da kuma bala'i tsakaninta da Indiya. Kage yanzu wannan ƙasan ba za ta zauna lafiya ba. Sannan waɗannan ahalu sunna na ƙasan Afghanistan kuma suna fuskantar musiba uku. Musiba na farko kan iyakansu da Pakistan, musiba na biyu farmaki da hare-haren bama-bamai na sojojin tarin dangi, bala'i na uku shine ƴan Shia Northern Alliance da ke samun makamai daga ƙasar Iran sun tasa su da musiba a cikin gida. Kakenan waɗannan ƙasashe guda biyu Iran ta hada baki da turawan yamma a bisa almajiranta da ke cikinsu an hana ƙasar zaman lafiya. Ka je ka binciki tarihi, irin wannan shine makircin da su waɗannan ƴan Shi'a na Hezbollah suka yi, suka hada baki da ƴan Isra'ila har zuwa lokacin da aka mamaye ƙasar Lebanon da tunanin wai ƴan Isra'ila ta karye gwamnatin musulmin Lebanon to su za a ba su mulki. Tun daga lokacin suka cincida kiristocin Lebanon suke yin mulki a wannan yanki na Lebanon, aka waye gari sun zama mutane fitina. Kullum sai Iran sai ta aiko ma waɗannan ƴan Shi'a da rokoki wanda za a harba rokan, iyakan nisan rokan ya fada gonan kankanan ba Yahudi. Shi kuma ya ce kai an yi asarar abinci, sai zo ya irga adadin kankanan da aka yi mai ɓanna, adadin rayukan da zai kashe. Sun suka shiga sai sun kashe waɗannan mutane a yankin Falastinawa. Kuma ita Iran daɗi take ji saboda waɗanda ake kashewa ahlus sunna ne. Sai a ƙara ce ma ƴan Hezbollah ku ƙara cilla mana roka duk bakinsu ɗaya. Rokan nan da ake harbawa kai baka taɓa ji ya rusa wata ƙatuwan gada ko ya rushe wani ƙaton bene na Isra'ila ba, ko ka taɓa ji? Wani rokan ma za a harba shi zai faɗa a kan titi ya kita shi, sai su duba su ga ya kwantale masu kwalta sai su rusa gida 20. Kuma duk gidajen nan na musulmi yake rusa, ka ga abin da take yi. Yanzu fitinan da ake yi a ƙasar Syria Iran ce. Fitinan da yake ci yake cinyewa a yankin da ke kan iyakan Saudiya da Yaman shi Iran ne. Rigiman Iraki Iran ne. Rigiman Najeriya da suke ta tadawa a ƙasar na ake ke zaman lafiya su waye? Iran ne. Duk ƙasar da Shi'a ta ɓallaku illahi da sai sun haifar da fitina. Ta karu kusan wannan haka suke. Su ba su san a zauna lafiya sam, kalle su kullum. Maganar shi ne an cuci Husaini, ba iyayenku suka cuce shi ba? Kun gano wannan? Jahilan banza, jahilan wofi, ba ku karatu ba, ku san inda a gaskiya take ba? Suwa suka yace shi kufan ba ku ba ne? Ba ku ji ɗaya daga cikin iyayenku yake cewa waɗanda fa suka kafa addinin naku na Shi'anci su ne fa suka wa suka kashe shi Husaini sai suka yi ɓarawon zamani? A yarfa ma wasu don su kubuta. Wannan fa shi ne fa abin da suka kafa. Suwa tunaninsu a tsammaninsu in suka tafi bisa wannan tsari to za su samu gagarumin nasara. Kuma suwa tsammaninsu ba wanda zai fahimce su ko ba wanda zai gane wannan makirci da shigantakan da suka ɗauko. Kun ji wannan shi ne addininsu, wannan kuma shi ne tsarinsu, wannan kuma shi ne manufan da suke tafiya ƙarƙashin shi. Kuma ba sa nufin su gyara ko su canza ko su musanya, a haka suke son a tafi har sai sun haifar da rudani a ko'ina a duniya. Har kuma ta da fitinan da Abdullahi dan Saba al-Yahudi ya kafa a zamanin Sayyidina Usman, sai da ya tabbatar da al'umma sun shiga kazamun rudani. Samu karatukan mu na hikima idan mun tattauna waɗannan abubuwan sannan hankalin shekunta. Kuma a ƙasar nan ai in dai garin ku ba Shi'a to shine aka ce baka san shigantakan su ba. An gano wannan da ke ku ai abin da ke kusa da kai ba a cewa babu shi. Su addinin su ya kafi ne akan zage-zage. In ka ce ba zagin kowa sai mu ce ba zagin Aisha. Yanzu mutum ya ce yana son ka amma yana zagin matan ubanka. Anya wannan kaunan gaskiya ne? Wannan kaunan ba ta kama da kaunan gaskiya ba. Ya sa mai hankali ya samu ya nutsu kuma ya gane inda mutanen suka samu gaba. Wallahi ba addini suke yi ba. Binda suke ba inda ya kama da addini ko bai ma so ya kama da shi ba. Allah madaukin sarki ya samu dace. To kun ga dai yanzu sun yi nasara sun kori gwamnati. Sun kori gwamnatin kofa sun raina kowa. Karka manta fa akwai lokacin da gwamna mai ci na jihar Kaduna ya zo zai shiga gyalle su suka ce bai isa ya shiga ba. Number one citizen a jaha, chief security na ina na jaha, wasu ƙauyawa tsagera jahilai suka ce fa sai dai ta koya taka a ƙafa. Ɗan sandan ma da zai raka shi a baba sai dai riƙe daidai da reza ba. A garin nan fasa wannan abun ba. A garin nan kuma kowa ya san an yi gobayi ba. A yake ne yanzu da za su yi yunƙura a wancan lokacin shi ke na sai je gidan gwamnati sai su an shi kawai. Dan dama ba mukamin da ba su da shi, suna da gwamnoni a jihohi, suna da shugaban ƙasa hukumominsu, suna da ministoci, suna da komi nasu. Su ba sa komi na Najeriya, an yi gwamnati ne cikin gwamnati kawai. Hatta haka in suna yi kuna kallo tutan Iran suke dagawa. Yanzu Iran za ta yi daji ana taruka Iran ana daga tutocin Najeriya za ta yi da. Wannan ɗin renin wayo ne duk da ne aka yaudarar jama'a da yawa musamman 'yan jami'o'i wanda ba su karatu ba. An yaudarar su ne ana cewa za a je Kudus za a kwato Kudus. Kaga shi ko ɗan Afirka in ya ji an ce za a kwato Kudus a hannun Yahudu ya ce kai a Yahudu tuba babu ai da mu za mu je Al-Qudus. Al-Qudus salam za a tafi. Da aka gama wannan hayaniyar iskan sai ga 'yan kudanci suna iya zuwa kudancin su kuma waɗannan ba sa iya zuwa. Dole ne ana ce mashi jefi ɗin nan ya je wannan haya-hayan da tsallake-tsallaken duwatsu a can Isra'ila. Kun gano wannan? Amma su suna nan wajen ko biza su je ba su ga kudancin su dawo ba su iyawa. Amma za a iya kawo kudancin katako daga masallacin kwata daga sabon gari a ji a zagi mai martaba sarkin zazo a cikin gari. Haka ne ko ba ka bane? Su takura mutane a titi su ci zarafin mutane kuma duk wannan abin waya ce ta fi list suka yi na mutane wani jinin shi ya halatta wani ko ba ka suke ba. So nawa suka je masallacin 'yan ɗarika nan nan tudun wada da makara za su yi jihadi. Kaji a sanda ake kashe mutane a kudanci musulmi su sannan ne suka zuba makamai a cikin makara wa za su je jihadi a ina a masallaci kowane shege giya makwana jihadi a masallaci. Jama'a ɗan nan maganganu an yi su ko ba a yi ba? Yan garin da nemo ai duk muna muna cikin list. An gano wannan da kyau ko? Amma dai su sani inda kunu ta alamuna fa innahum ya alamuna kama ta alamuna wa tarjuna min Allahi ma la yarjun. Shi yasa ana zaune wakafan lahul mu'minuna alqital su da kansu suka je suka yi abin da suka yi Allah ya kiyaye. Jama'a mun fahimci wannan? to yanzu dai a takaice sun kori me? Sun kori gwamnati. In Allah ke mu karatu na gaba za mu ji abubuwan da suka biyo bayan korin wannan gwamnati. Subhanaka Allahumma bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum.